بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مؤكد يساك تعلم أن صافية تأصبر سرين تقص قوة ربيعين الآخر جرى من صلى الله عليه وسلم تنادبو ديدة دليه دي سلاتين دبيو وان دي ديدة بيو قوة هدو alisafi miladiya 2011. Ci gaba da karatunmu na littafin Khutuwatun ila Sa'ada. Yau za mu tashi kan matashiya sabuwa, inda malamin ya yake mana zai mana magana insha Allah akan an-nasiha. Asalin kalmar nasiha an samu ta ne daga gyaran abu, a gyara abu a mai da shi gare. Idan mutum ya dinka kaya sabo, ko kuma ya wanke kayansa suka yi gare, ana cewa ya gyara su, wato ya musu nasiha. Hakanan mai dinki idan ya dinka kaya, ana cewa nasaha al-khayyatu al-thawba, wato mai dinki ko tela ya gyara wannan yadi da aka bashi da makamancin wannan dai. Asali dai kalmar ma'anarta a gyara abu, shi yasa amma a istilahi malamai suka ce ma'anarta shine hiyazatul hadhi lil mansuhi lahu, wato mutum ya bada haƙƙi ga wanda yake wa nasiha. Idan muka kalli hadithin manzo sallallahu alaihi wasallam na addinun nasiha, addinun nasiha na cikin al-arba'in an-nawawiyya al-imam muslim ya rawaito shi, zamu ga cewa hadithin yana ilmantar da mu cewa ma'anar nasiha shine ka ba wa kowanne abu haƙƙinsa. Ba lalle kalmar nasiha ya zama koyaushe ma'anarta shine kai mutum wa'azi ka faɗakar da shi ka ilmantar da shi ba, ma'anarta shine ka ba wa kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa. Wannan fasarar za ta fi maka idan ka kalli cewa daga cikin waɗanda aka ce ayi wa nasiha akwai mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da suka ce qulna liman, bayan ya ce addinun nasiha har sau uku sai ce lillahi ko wali rasulihi wali kitabihi wa wali ammatil muslimin wa immatil muslimin wa ammatihim. Kun ga tunda anan ya faɗi hadda Allah a ciki, to ba zai yi in ka ɗauki ma'anar nasiha shine kawai mutum wa'azi kuma ya zama Allah ma ya zama yana cikin waɗanda za a yi mu nasiha ba. Mun fahimci abin? Yawwa, ma'ana kenan nasiha shine ka baiwa kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa. Amma wadda malam kuma tana zuwa da ma'anar waccan ɗin, to ita malam yake nufi a nan. In kana so kai wa ɗan uwanka faɗakarwa, ka gyara shi, ka ciro shi daga wani hali marar kyau zuwa hali mai kyau, to wannan aikin babban aiki ne mai muhimmanci, kuma ya za ka yi shi. Malamin ya fara da cewa al-khalqu majbuluna ala an-naqsi wa zuhuri al-ma'ayib, su halittar Allah an halicce su ne shine majbuluna, Allah ya gina su ne ya halicce su ala an-naqsi la ala al-kamali, wato akan tawaya da rashin kamala, wa zuhuri al-ma'ayib da kuma bayyanan laifuffuka. Ma'ana indai zaka zauna da dan adam, to dole ne wata ran ka ganshi da naqasu, dole ne yayi maka wani abu ba yadda kai kake so ba, dole ne aibin sa ya bayyana gare ka. Domin a dan adam babu kammalalle, kammalallen da baya kuskure, kammalallen da baya zunubi, kammalallen da ba a ganin laifinsa, babu wannan. Dan adam an gina shi ne akan zaka riƙa ganin kaza ya bayyana gare shi, wata ran kuma kaza ya bayyana gare shi. Wannan shine ma'anar wannan kalma. Wa aslud din, shi kuma addinin nan namu asalin sa mabniyun ala an-nushi, an gina shi ne akan yin nasiha da gyara abubuwa, lil khalqi ga su halitta din. Kokarin da zamu riƙa yi shine kowa daga cikin mu yayi kokari, matukar kokari domin gyaran dan uwansa. Maqsudin nasiha shine ka ciro mutum daga hali marar kyau ka dawo da shi kan hali mai kyau. wannan kuma yana buƙatar ashe haƙuri da yin nasihar cikin yadda za mu zo mu ji insha Allah. Wa ikhfa'in naqa'is, shi addini an gina shi akan yin nasiha ga halitta da kuma ɓoye laifuffuka. Addinin musulunci ba a gina shi akan ka zo kai ta bankaɗar mutane kai ta bayyana laifuffukansu ba, ya zama cewa ana ƙoƙari ne a ɓoye laifin kada ya bayyana. Don haka kai mai nasiha ka yi ta a cikin yadda shi wanda ake wa nasiha zai karɓa, kuma ba lalle abin da ake nufi shine ka je ka tallata shi kamar da zamu zo mu ciki insha Allah cikin ladubban yin nasiha. Qala alaihi salatu wassalam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce addinun nasiha, wato addini nasiha ne. Wannan ya nuna wannan addinin an gina shi akan nasiha, mun fahimci wannan. Kamar yadda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhajju arafa, hajji ko arafa ita ce hajji. Duk mutumin da bai tsaya akan tsayuwa, bai yi tsayuwar arfa ba, ba wai tsayuwa akan dutsen arfa ba, tsayuwa a filin arfa. Tsayuwar kuma nan ba ta nufin lalle ka tsaya tsaye akan kafafunka ko akan dabba, za ka iya tsaya a cikin mota duk daidai ne, a cikin shema a zaune, a tsaye in ka gaji a kwance, wujudinka a cikin filin arfa shi ake nufi da tsayuwa. Yawwa, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsayuwar arfa ita ce haji. Malamai suka ce nan yana an nuna ta'arifin abu ne da rukunin da yafi komai girma a cikinsa. Ma'ana alhaji ba zai taɓa yiwuwa ba in babu arfa. Rukunan aikin haji dama guda nawa ne? Hudu. Akwai niyya da ihrami, wato shiga halin ihrami, tawafi da sa'ayi da kuma tsayuwa arfa. Sauran abubuwan akwai wajibai akwai kuma mustahabbai, amma waɗannan rukunai ne. To indai har mutum ya shiga ihrami ko an samu wani yanayi da ya sa bai sami yin tawafi da sa'ayi ba, to zai iya komawa ya yi tawafi da sa'ayi. Amma in ya rasa tsayuwa a arfa to babu haji, ba zancen a koma a sake tsayuwa a arfa, domin ranar ta guda ɗaya ce, idan ba a yi a wannan lokacin ba ta wuce babu. Mun fahimci abin, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa alhajju, ai hajjin nan da kake gani ba wani abu ne haji ba, arfa ce haji. Saboda nuna a cikin rukunan da kuma bangarorin haji to ta fi muhimmanci. To wannan lafazin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani a nan da shi a nan, sai ce addinu annasihatu, shi addinin nan ba wani abu bane, nasiha ce. Kaga kenan ashe an gina addinin nan na musulunci akan nasiha. Dole ne mu nemi mu yi kokarin mu kammala juna, domin kamala ga dan adam guda ɗaya babu ita mutlaqan, a ce komai nasa babu kammalalle, kammalalle sai Allah. Babu wanda zai ce maka ya ga laifin Allah ko ba haka bane. Yawwa, sai annabawa ma'asumai da Allah maɗauki ya zaɓe su ya sa su ba sa zunubi, amma duk ɗan adam za a ga laifinsa. To laifin nan mu taimaka wa juna mu ɓoye shi, sai a samu mai laifin sai a ja hankalinsa sai ya daina, wannan shi ne alheri. To akan wannan aka gina wannan addini ne, ba tambaɗa da kuma wato tallan shi laifin da mutum ya aikata ɗin ba, kamar da za mu zo mu ji insha Allah. To sai sahabbai suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam, suka ce ulna, sai muka ce liman, gawa addini yake zama nasiha ya rasulullah? Sai shi qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immati almuslimin wa ammatihim. Nasiha tana zama ne ga Allah da littafin Allah da manzansa da kuma shugabannin musulmi da kuma wato ammawansu da magarinsu. Nasiha ga Allah ita ce ka bashi haƙoƙinsa baki ɗaya, ka bauta masa shi kaɗai, babu tarayya gare shi da komai ko da kowa, shi kaɗai za ka bauta wa. Kai imani da wujudinsa, kai imani da rububiyyarsa, kai imani da uluhiyyarsa, kai imani da sunayensa da siffofinsa, wannan shi ne nasiha ga Allah. Nasiha ga littafinsa, imani da littafin, cewa maganar Allah ne ba ƙarya ba ne, daga farkonsa har ƙarshe Allah ne ya faɗe shi ba maganar wani ba, kuma dukkansa daga farko har ƙarshe gaskiya ne, babu abin da yake kuskure a ciki. Yadda da wannan shine kai nasiha ga littafin Allah, nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ita ce imani da shi a matsayin manzo ne shi na Allah, kuma shi din ake nufi ba wani ba. Karka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ya zama wani muhammadin kake nufi, a'a sai ya zama kana nufin Muhammad dan Abdullahi dan Hashim dan Abdulmanaf dan Abdulmuttalib dan Hashim dan Abdulmanaf, wannan da aka haife shi a Makka. To karka kawo wani muhammadin a zuciyarka, a'a sai ya zama shi kake nufi, ka yadda da shi a matsayin manzo, ka so shi, ka kaunace shi, babu kiyayya gare shi, sannan kuma ka bi sunnarsa, ka yadda da cewa ba za ka bauta wa Allah da komai ba sai da abin da ya zo da shi, kamar dai da muka sani, ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa istinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badu Allahu illa bima shara'a. Wannan shine ma'anar dama shahadatu anna muhammadar rasulullah. To sai ka kawo ta anan, sannan sai ce wali a'immatil muslimin, da kuma shugabannin musulmi, nasiha gare su shine yi musu da'a, bin su fi ghairi ma'siyatillah, duk abin da suka bada umarni ayi da'a gare shi sai dai idan ya zama sabon Allah. Sannan kuma a ja hankalin mutane kar su yi rashin da'a gare su, yadda za a samu tashin hankali da tauba, da kuma yi musu nasiha a boye kamar yadda zamu zo mu ji, wanda shine manhajin malamai a magabata. Yace wa ammatihim, da kuma wato gamagarin musulmi, gamagarin musulmi nasiha gare su shine kaunarsu, nuna musu yan uwantaka, zama da su lafiya, da kuma gaya musu kalmar da za ta canza su daga mummunan hali zuwa kyakkyawan hali, wato kai musu wannan nasiha da muke cema wato fadakarwa da jan hankali da wa'azi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Muslim ya rawaito shi. Sannan sai malami shi wa hiya min qawa'idi islahil mujtama, ita nasihan nan tana daga cikin ka'idoji ginshikan da aka gina gyaran al'umma a ƙarƙashinsa. Ba zai yi al'umma ta rayu ba babu wato wannan ginshiki na nasiha ga juna. Dole ne sai an yi nasiha, a baiwa kowa haƙƙinsa, a kyautatawa wanda ake zama da shi, sawa'un a fahimtar ku ɗaya da shi ko ba fahimtar ka ɗaya da shi ba, musulmi ne ba musulmi ba, shi ma yana da haƙƙi a kanka, ka ba shi haƙƙinsa, ka zauna lafiya da shi. Iyaye a kyautata musu, maƙota a kyautata musu, duk abin da yake dai wani haƙƙi na ɗan adam, to yana gyaruwa ne in an ɗauki wannan mataki na yin nasiha ga juna insha Allahu, da baiwa kowa haƙƙinsa. Wattasafa biha rasulullahi alaihi assalam, wannan kalma ta nasiha siffa ce ta manzannin Allah subhanahu wata'ala baki ɗayansu. Fi da'awatihim, wajen da'awarsu, li aqwamihim, ba su yi amfani da lafazin kamar da zamu zo mu ji a waɗannan ayoyin da malami ya kawo mana, hatta lafazin da za ka yi amfani da shi lokacin da kake magana da wanda kake so ka gyara shi, in ka yi amfani da lafazin gyara da neman kamala da kyautatawa da miƙa nasiha, to sai ka ga mutum ya fi sauraron abin da kake faɗa. Sakamakon da za ka zo ka ce sai mun tilasta muku, sai kun bi abin da muke so, sai mun gargaɗe ku, sai mun muku wa'azi ko ba kwa so, irin wannan kalmomin ba su cika sa mutum ya bi abin da kake gaya masa kuma ya karɓe shi wato zuciya ɗaya ba. Amma idan ka yi amfani da lafazi mai kyau kamar yadda zamu ji lafazin da waɗannan annabawan suka yi amfani da shi, tare da cewa su suna magana ne ma da kafirai, amma bari mu ji me suke cewa. Qala Allahu an Nuhin, annabi Nuhin alaihi salatu, Nuhu alaihi salatu wassalam, Allah na bamu labarin abin da yake cewa, yana cewa uballigukum risalati rabbi, ni nazo ne ina isar muku manzancin ubangijina, saƙon ubangijina, saƙon da ya bani in kawo muku cewa kar ku bautawa kowa sai shi, wa ansahu lakum, kuma ni ina muku nasiha. Kun ga amfani da me kalmar nasiha, wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamu, kuma ni na san abin da ku ba ku sani ba dangane da Allah, domin an mun wahayi ku kuma ba a yi muku ba. Ashe kenan a falalar babba ita ce ta ilimin nan da ya samo daga Allah subhanahu wa ta'ala. To kuma sai amfani da lafazin nasiha, bai ce zai yi fada da su, zai yi tashin hankali, zai zage su, zai ci musu mutunci ba, duk da cewa kafirai ne, ba Allah suke bautawa ba. Wa qala Allahu an Hud, Allah madauki yana faɗi dangane da annabi Hud har yanzu, shi ma yana cewa uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin, ina isar muku saƙon ubangijina, kuma ni a gare ku nasihun mai nasiha ne aminun amintacce. Me ake nufi da mai nasiha amintacce? Mai nasiha shine mai kawo gyara. Mai kawo gyara dole ya zama amintacce. In ya zama ba amintacce bane, mai yaudara ne, to zai kawo barna maimakon ya kawo gyara. Yawa, zai dauko kalmomin da cutar da ku za su yi ba amfani da ku za su yi ba. Zai kawo tunanin da zai cuce ku ba tunanin da zai amfane ku ba. To kuwa zai bai zama mai nasiha mai amintacce ba. Wa qala Allahu an salihin, har yanzu Allah madauki yana fadi dangane da Annabi Salih, yana ce fatawalla anhum, sai Annabi Salihu ya juya baya ya rabu da su. Wa qala, sai yake cewa ya qaumi, ya ku mutane na, laqad ablagtukum risalata rabbi, ni na isar da ku, na isar muku sakon Ubangiji na, wa nasahtu lakum, kuma ne muku nasiha, walakin sai dai kuma ku la tuhibbuna an-nasihina, ba ku san masu nasiha. Kun ga shi ma nan an yi amfani da lafazin mene? Lafazin nasiha, dan ya nuna mana cewa abinda annabawa suke yi sun siffantu da siffar yin nasiha. Yace wa kana sahabatu radiyallahu alaihim, sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sun kasance yubayi'una an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama alaiha, in sun zo mubaya'a su kawo chaffa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sukan yi mubaya'a ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan nasiha. Me yake nufi da mubaya'a? Mubaya'a shine miƙa wuya ga shugaba, a sallama masa cewa an yi da shi shugaba ne. Al'ada ce ta Larabawa da daddiya, in aka ce an yi shugaba sabo, kowa yana zuwa ya miƙa masa wuya cewa ya yarda da shi a matsayin shugaba, kuma ba za a samu targadewa da lalacewa da tashin hankali ta hanyarsa ba. Shine ma'anar wannan mubaya'a din. Kuma ta ci gaba har a musulunci. Mun san mubaya'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da sahabbai a lokacin da ya tura sayyidina Uthman radiyallahu anhu cikin garin Makka, ya je ya tattauna da mushrikai, ya isar da su, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi umara, lokacin Hudaybiya kenan ko. Da ya shiga sai aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam labari cewa ai an kashe Uthman. Annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi, yace in dai wannan abu gaskiya ne, to lalle mu daura damarar yaki. Shine ya miƙa hannunsa, sahabbai suka yi masa mubaya'a, wannan yazo ya dora hannunsa, wannan yazo ya dora hannunsa, wannan ya dora hannunsa, ma'ana na yadda mu je mu yi yaki a rama jinin Uthman ibn Affan. Asalin mubaya'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan da sahabbai. Daga ƙarshe kuma ya dora nasa hannun mai albarka, yace wa hadhihi li Uthman, yace wannan ta Uthman ce, ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a ga kansa a madadin Uthman. Aka shiga Makka da shirin za a kwato Uthman ko kuma a ramu jini, sai labari yazo cewa a'a yana nan ba a kashe shi ba. Shi da aka zo aka tattauna aka yi sulhu Hudaybiya kamar da muka san labarin sa. Haka nan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da sahabbai suka taru a Saqifa, sun tattauna har aka kai ga zaben sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. To an zo da Abubakar masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama, ya zauna, dukkan sahabbai suka zo suka yi masa chaffa, suka miƙa masa hannu, ya miƙa, aka gaisa da shi a matsayin an yarda da shi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ake nufi da mubaya'a. To a farkon haka nan zamanin Umar an masa, zamanin Uthman an masa, zamanin Aliyu, haka nan duk khalifofin nan kowa sai da aka yi masa mubaya'a daga musulmi. To mubaya'a da yake magana a nan cewa sahabbai sun yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam, farkon zuwan musulunci, lokacin da sahabbai suka karbi addinin musulunci daga manzo sallallahu alaihi wasallam, to sun zo sun masa chaffa, kowa da irin lafazin da ya amfani da shi. Daga cikinsu akwai wanda suka yi amfani da wannan lafazi na kalmar cewa za su yi masa mubaya'a akan za su yi nasiha ga dukkan al'ummar musulmi. To shi ne nan yake cewa qala Jabir ibn Abdullah, Jabir dan Abdullah ibn Haram radiyallahu anhuma, yana cewa bayatu rasulullahi, nayi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati salah, akan cewa zan tsaye da sallah. Kuma abin da ya samu ban fahimci a zulfin wannan kalmar ta mubaya'a da ake faɗa ba, shine kasance da ba al'adar mu bace, amma da ta zo da sunan musulunci to ta musulmi ce baki daya. su idan suka faɗi wannan kalmar cewa in muka mubaya'a akan kaza to kuma ba a saba wannan abin da aka faɗa. Mutum zai abun kunya ne har abada ka je ka saba wa abin da kai mubaya'a akan sa, na yadda zan yi kaza, na yadda zan zauna da kai lafiya, na yadda zan yi bi ka zan maka da'a, to haramun ne kuma ka je ka saba wannan abun ya zama daga baya an samu sabanin haka daga wurinka. Shine sai yake cewa bai'atu rasulullahi, nayi yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati salah, akan cewa zan tsaye da sallah har abada ba zan batta ba, wa ita'i zakka, da kuma bada zakka, wan nushi li kulli muslimin, dan kuma yi nasiha ga kowanne musulmi in bashi haƙƙin sa, in yi masa jan hankali da bada shawara da sauransu. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Sai kuma malamin ya shiga wani babi yace wan nasihu nasihul qalbi salimus sadri hasanus sarirati mushfiqul qalbi, wannan sifofi ne malamin ya kawo na mai yin nasiha. Yace shi mai nasiha nasi'ul qalbi, nasi' bil 'ain ba nasih na kalmar nasiha aka maimaita ba, wato mutun ne mai zuciya gare. In an ce nasi' ana nufin abin da yake gare fari fat, babu wani wato datti a ciki, babu cuta a ciki, babu munafinci a ciki, babu kuma ƙoƙarin yaudara a cikin wannan zuciya. Zuciyar da take farafat, to haka zuciyar mai nasiha take. Ma'ana mai nasiha ya kamata ya zama cewa zuciyarsa garai take, ba yayi ne dan hasada ba, ba ya zo nasihan nan ya faɗakar da kai ya ja hankalinka dan ya sai tsara akan ka ba, dan ya nuna maka fi ka ilimi, dan ya nuna maka dole ka bishi, ya zama zuciyarsa fara ce fat, san alheri yake gare ka, da ba dan san alherin nan ba da ba zai zo ya same ka ba. To wannan shine abin da ake nufi, kaga ashe kenan aiki ne mai wahala. Lalle mutum ya kakkabe zuciyarsa daga hasada da neman girma in zai wa mutane nasiha. Haka nan kuma ba mutasaitir bane mutumin da zai dora kansa akan ka tilas sai ka bi abin da yake so, wannan shi ma mai nasiha ba haka yake ba. Kuma da zamu zo mu ji insha Allah ladubban nasiha. Salimu sadri, zuciyarsa ko kirjinsa ya zama kalau yake, babu munafinci, ba son cuta shi ma har yanzu. Hasana sarirati, kuma mai boyayyen alheri ne, mato kyakkyawan zuciya ce da shi. In an ce sarira shi ne abin da kake boyewa, to abin da kake boyewa a zuciyarka shi ma ya zama abu ne mai kyau, wato mai kyakkyawan zuciya, mai kuma san alheri ga mutane. Mushfiqul qalbi, kuma sannan zuciyarsa mai san mai tausayi ce, ba mutum ne da yana nasiha kuma sannan yana cin mutunci, yana nasiha yana zagi, wannan ba haka yake ba. Mutumin kirki ba haka yake ba, yana nasiha to yana tausayi ne, kana magana ne da wanda kake tausayinsa ya shiga hanya marar kyau, ya fada kwari, zai lalace, zai halaka, zai shiga wutar jahannama, kake tausayinsa kamar mutum yana cikin ruwa, ka zo zaka tsirar da shi da tausayi kake, ko da fada zaka haushi da fada ne kai mutumin banza, an ce ka fito ka kimtowa, a'a, ai da tausayi zaka mika masa hannu, ka mika masa igiya, ka ce kama da karfi, to tankwafa kawo kama, sai ka kira wasu mutane su ma su taimaka maka, sai su jawo ku tare, sai karfin ku ya hadu, sai a fidda shi daga ruwan nan. Haka asalin ceton mutum yake aiko. To haka ya kamata in kana mutum nasiha kana so ya gyaru, ya zama a zuciyarka kai mai tausayi ne, ba mai san abubuwa su ƙara lalacewa ba. Yace wa qad alat martabatu sabiqin biha, da wannan annasiha din, ai biha bihadhihi annasiha alat martabatu sabiqin, martaba da daraja da matsayi na magabata ya daukaka, suka samu daukaka. Qala Abubakar bin Ayyash, Abubakar bin Ayyash daga cikin manyan masu riwayar hadisi, yana cewa ma faqa Abubakar radiyallahu anhu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi sawmin wala salah. Abubakar radiyallahu anhu bai wuce, bai dara, bai fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawan sallah da yake ta dare ya tashi yana qiyamul layli, ko da yawan azumi ba, ba da wannan yafi sauran sahabbai ba. Yace walakin bi shay'in kana fi qalbihi, ya fi su ne saboda wani abu da yake cikin zuciyarsa. Akwai wata riwayar ta Hasan al-Basri da shi ma yake magana akan wannan, sai yace walakin bi shay'in waqara fi qalbihi wa huwa al-iman, saboda wani abu ne da ya tabbata a zuciyar Abubakar, wato shine imani, da haka yafi sauran sahabbai, hakanan kuma da wato abin da yake zuciyarsa na tausayin al'umma da san alheri ga al'umma. Qala, sai shi Abubakar bin Ayyash ya ƙara bayani, yake cewa kana fi qalbihi, abin da ke cikin zuciyar Abubakar har yasa ya zama yafi sauran sahabbai shine al-hubbu lillahi, san da yake wa Allah, wan nasihatu fi khalqihi, da kuma yiwa halittar Allah wato nasiha. Shi mai nasiha ne ga halittar Allah, wannan shi yasa ya daukaka yafi sauran wato sahabbai. Kun ga ashe lalle kalmar nasihan nan kalma ce mai muhimmanci, aikin nasihan nan aiki ne mai muhimmanci da ya kamata a kula da shi. Yace wa ma munihal abdu, ba a baiwa wani bawa hubbu islahil mujtama bin nushi, wato a sa duk wani bawa da ka same shi ya zama cewa an bashi, an sa, an masa kyautar, Allah madaukaki ya sa shi, shi mai son gyaran al'umma ne da yi musu nasiha, illa shurrifa, sai face kaga Allah madaukaki ya daukaka shi. In fahimci wannan mana, in dai mutum mai son al'umma ta gyaru ce, ta zama ta kirki, mutanenta su zama mutanen kirki, ya zama wannan abin shi ne ya dame shi, shi ne a zuciyarsa, da shi yake kwana, da shi yake tashi tunanin ya za a yi al'umma ta gyaru, to ba a taɓa samun mai irin wannan ba, sai face kaga Allah ya bashi daraja da kima da ɗaukaka a cikin al'umma. Kaga a cikin nan mutumin da ke son al'umma ko da ke son ɗaukaka a wurin Allah, to yi nasiha domin Allah ya so alheri ga al'umma, kada ya so ɓarna da lalacewa da tashin hankali. Qala al-Fudail ibn Iyad, babban malamin nan mai zuhudu al-Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud Abu Ali at-Tamimi al-Mashhur, mai zuhudin nan da aka sani sananne, wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 187, yana cewa ma adraka indana man adraka, wanda kuka ga ya kai matuƙa ya ɗaukaka, Allah ya girmama shi, an ambace shi a cikin manyan malamai, yana da daraja, al'umma tana son sa, mai jagorancin al'umma ne, mai sha'awar alheri ne ga mutane, to wanda duk kuka ga ya kai wannan matsayi, to ma adraka, bai kai wannan matsayin bi kasrati salati was siyam, da yawan sallah da kuma azumi ba, ba yawan sallar ka da yawan azumi ne ke kai ka wannan ba, wa inna ma adraka indana bi sakha'in nafsi, ya kai matukar da ya kai ne da kyautar da yake yi da zuciyarsa, ma'ana ya miƙa ransa don gyaran al'umma. Sakha'i shine kyauta, wato yana kyautar rayuwarsa, yana miƙa ta domin al'umma ta gyaru, ya sallama rayuwarsa, wa salamatu suduri, da kuma wato a kubutacciyar zuciya, zuciyarsa ta kubuta daga nunkufurci da annamimanci da munafinci da yaudara, mai san alheri ne ga al'umma, wan nushi lil ummati, da kuma nasiha ga al'umma. Waɗannan abubuwan da su ake samun ɗaukaka, da su ake samun girma, da su ake samun wato daraja. Muna fata Allah madauki bamu daraja da ɗaukaka da girma, ya kuma cusa mana san al'umma baki ɗaya, domin ta zama tana kan alheri, ta tafi akan hanya daidai. وهي اتوان النصيحة من أجل الأعمال تنا دقتك من يمن ما في كما جرما أيك. سئل ابن المبارك أن تنبي عبد الله بن المبارك, عبد الله بن المبارك بابا مال من دقتك مال من سنة مال من إمام مالك ني. ينا أن تنبي أي الأعمال أفضل وأن أيكي نيم في جرما. قال سيتي النصح لله, ين نصيحة دن الله, ya zama cewa a zuciyarka babu abin da kake nufi sai wato ka bada nasiha domin Allah. Sannan malami sai wa ma khafiyatin nasihatu fi mujtama'in illa dhaharatil ghibatu fihi, babu al'ummar da za a rasa nasiha a cikinta, nasiha ta buya, ba a taimakon juna da nasiha don Allah, sai terere, sai cin mutunci, to sai face kaga giba ta yadu a cikin wannan al'umma din. Giba da menene giba? Baka ambaci dan uwanka da abin da baya so ba? Zikruka akhaka bima yakrahu, ka ambaci dan uwanka da abin da baya so, da abin da yake ki, wannan shine giba. In mutum baya nan, to shine abin ambato, a zage shi, a ci masa mutunci, a fada. Kuma da muke kwanan nan nake fada, al'adar mu mummuna ta Bahaushe, ba dan wato saboda tsabar zaka iya cewa ko rashin shaksiya ko tsoro, ina zaune da kai
kana wani abu da bana so ko ba zan iya tinkarar ka in gaya maka ga kaza ga kaza ba kuma zaka ga duk lokacin da Allah madauki ya baka hali irin na tinkarin mutum ka gaya masa gaskiya zaka ga cewa Allah na ƙara maka kyan zuciya haka ne ko ba haka ba zaka mu ka fadi abinda kake nufi ka fadi abinda ke zuciyarka kowa ya sani wannan yafi alheri amma in kana bubboyewa sai ka tashi ka je wani wuri da mutumin da ya maka laifin ko da kai kake ganin laifin sa din baya nan sai ka fada wannan akwai rauni a ciki na farko akwai tsoro a ciki akwai kuma munafinci akwai giba akwai abubuwa da marasa kyau na zuciya amma idan zaka yi hakuri ba tare da cin mutunci ba duk lokacin da mutum ya maka abu sai ka zo ka same shi malam ni na ga wani abu me yake faruwa ne shi da kansa zai ji nauyi isha wallahi ba komai ai kaza ne da kaza da kaza to ni dai zuciya ta ba komai don Allah abu ya wuce ba sai ku kara kima ba ku kara kuma son juna to amma kullum in ana boyewa sai ka ga yanzu misali mutane idan suka zauna a mazaunin su a majalisar su inda suka saba hira duk yadda suke da za su shekara 20 tare suka taso ko fiye da haka ɗaya daga cikin su in ya tashi in su bakwai ne ya tafi gida bari ya je ya dawo to kila kafin ya dawo sai an yi zancen sa yanzu haka kaza zai je a gidan nan ya dawo ba za a iya tinkarar sa a gaya masa ba haka nan in ya dawo kuma sai a yi shiru in wani daga cikin su ya tashi zai dawo shi kuma sai a yi shi da bakwai din nan kowa zai tashi ya saura mutum biyu to za a iya yi da sauran guda biyar din nan da ba sana ba ita ce al'adar mu ba ta Hausawa to wannan halin mummuna ne kuma babban sababin sa shine rashin nasiha ba a tinkarar juna da tattaunawa da buɗe zuciya ka tinkari mutum maimakon in zauna in yi kwana guda ina kallon mummunan kallo a zuciya ta dangane da kai to gwanda a ce na yi wata uku kullum kai min laifi sai na tsare ka na gaya maka wannan yafi alheri in mutum na da irin wannan halin zaka ga jama'a sun fi yarda da shi ko ba haka ba mutum ya zama cewa zuciyarsa a buɗe shi yasa ko da baya nan za a bada shaida a ce a'a wannan ba zai haka ba shi in da yana nan in dai shi ne to zai faɗa to wannan mummunan halin da ake don Allah jama'a a yi ƙoƙari a daina shi ba ƴan uwantaka da al'umma ta zauna lafiya baya samuwa sai da buɗaɗɗiyar zuciya zuciyar kowa ta zama tana son juna muna ƙaunar juna za mu zauna lafiya da juna wanda baya nan da wanda yake nan duk ɗaya ne a gunka kana mutunta su kana jin girman su in kuma an yi maka laifi dama ba zai yiwu mu zauna da junan mu babu laifin ba zai yiwu ba dole ne in ɓata muku ku ɓata mini ka ɓata wannan wannan ya ɓata wannan wata ran wani abu zai gitta ka ji ba ka san abin da wani yi to a fito a tattauna da juna malam ya akai kaza wani ya akai kaza don Allah a daina kaza ni dai a fahimta ta kaza ne to amma ya akai kai kaza to wannan yana sawa al'umma ta gyaru kuma ta zauna lafiya ta so juna yace wa ma khafiyatin nasihatu fi mujtama'in illa zaharat al-ghibatu fihi wala yansahu laka illa man ahabbaka babu mai maka nasiha sai mai son ka wanda kaga yazo yana maka nasiha to hakika kaunar ka yake in kaga mutum yazo ya ce wani ka taimaka man ka daina kaza din nan babu kyau kai abu kaza to kaunar ka yake amma wasu mutane sai kaga suna daukar wai idan ka zo musu nasiha har ma sai to yanzu kai ne kafi ni sanin kaza maganar ba ta fin sani bace magana sai ta da ni da kai muna laifi ni ma mai laifi ne da na zo na gaya maka cewa ka gyara kaza din wata ran ina yi idan da nayi kai ma ka zo kai mini ba magana ce ta na fi ka ilimi ko ka fi ni ilimi ba to yanzu ni din kana tsammanin ban san kaza bane ban san hukuncin bane har zaka zo ka ce mun zaka mini nasiha rashin ku wannan ku ga jajjayinki ne hali ne na mutumin da bai san karatu ba bai san darajar wato wannan kalma ta nasiha ba bai san kuma yadda zai fa'idanta da dan uwansa ba dan uwanka zaka fa'idanta da shi shine ya zama cewa ka bashi kofar duk lokacin da yaga wani abu marar kyau tare da kai yazo ya same ka wannan shine alheri da fa magabata abinda suka saba yi in an ce magabata ana nufin sahabbai tabi'ai musamman mutum zai niki gari ya tafi gidan abokinsa assalamu alaikum wa alaikum assalam ya gajiya gida lafiya ce dan Allah na zo ne kai min wa'azi zuciya ta ce naji ta yi kaushi ba ta risuna ga Allah sosai ina shiga neman in shiga saban Allah ka taimaka ka kwantar min da hankali, kai min nasiha, ka gaya min laifuffuka na domin in daina. To waɗannan fa su haka suka rayu, me yasa ba za mu iya irin wannan rayuwar? Ka duba kuma ka gani, duk lokacin da kake wani abu na kuskure akai maka nasiha akai, in daidai ne cewa kana yin wannan laifin, in ka koma gida da daddare can ka zo kwanciya, kana tunawa wannan abin cewa fa gaskiya abin da wannan bai faɗa kuma da gaske ne. Girman kai ne da shedan ya bunnuko a zuciyarka ya hana ka ka nuna masa ka karba, ko ba haka bane? Amma in dai ka san kana laifin, zaka ji cewa gaskiya ba ya kamata a gyara abin nan. To wannan abin shi ake so, su magabata tashi suke tun kafin a zo a yi musu, su je su ce dan Allah kai mana wa'azi, kuma su zauna fa yi masa kuma wa'azin dan Allah da nasiha tun mai shiga zuciya, kaga cewa sun tashi shi yana kuka shi yana kuka, duk suna tsoron yadda za su haɗu da Ubangiji. To amma ba irin mu yadda muke yi ba, ya zama cewa ana mummunan tunani a kanka in ka zo za ka yi nasiha, ko kuma ya zama kai mai nasihar ya zama ba ka yi amfani da lafazi mai kyau ba. Wannan shi ma ɗaya daga cikin sabubba ne da sukan jawo mutane ba sa karɓar nasiha. Za ka yi amfani ne da wani girma, wane na gafa kana kaza da kaza, ko kuma a cikin mutane, duk wanda ya maka nasiha a cikin mutane to bai taimaka maka ba, bai so ka gyara ba. In yana so ka gyara, zuwa zai same ka a gida, kamar da zamu zo mu ji insha Allah a ƙarshen wannan darasi na daga Ladubban da malami suka ambata dangane da yadda ake yin nasiha. Yace wala yansahu laka illa man ahabbaka wal takun nasihatul mushfiqi ala khafa'in. Nasihar mutumin da ke tausayin dan uwansa to ta zama ala khafa'in, a boye. La ilaha illallah. Nasiha in kana so ta amfani, to ka yi ta in dai kana yin ta ne dama dan tausayi, tausayin dan adam dan uwanka shine ya harbo ka ya jawo ka ka zo kai masa nasiha, to ya zama kayi masa ita a boye, a boye ba cikin jama'a ba. Yace qala ibn rajab, malam ibn rajab, mun san ibn rajab ko wani ne ibn rajab? Wani littafi ne da shi da kuka sani, Jami'ul Ulum wal Hikam ko sharhin arba'in an-nawawiyya, yawa yana da kuma Fathul Bari, shi ma sharhin Sahih al-Bukhari, shi ne fara yin Fathul Bari kafin Ibn Hajar ya zo yi, shi ma nasa yana nan an buga shi mujalladi 10. Sannan yana da littafai da dama, daga cikin su akwai al-farqu bayna an-nasihati wa at-ta'yiz, zan zo amfani shi. Yana da littafi karami ne mai tsada sosai, yana da kyau ɗalibin ilimi ya same shi ya karanta. Ya sa masa suna al-farqu bayna an-nasihati wa at-ta'yiz, bambanci tsakanin nasiha da kuma tona asiri. Ta'yiri shine aibanta mutum a bayyane. To ya kawo ka'idoji ne da ake nasiha, yadda za ka yi wa ɗan uwanka nasiha, yadda za ka yi masa wa'azi, yadda za ka faɗakar da shi, ya zama cewa nasiha kai masa ba ta'ayiri kai masa ba. Ma'ana kenan duk mutumin da ya yi wa ɗan uwansa nasiha a cikin jama'a, wani wanda mutane wasu suke yi, mutum ya zo ko ya hau mambari ko ya tsaya a tashi, to yau jama'a gaskiya wajibi ne mu yi kwamiti mu je gidan wani a yi masa nasiha, yana kaza yana kaza yana kaza. Wannan baka taimake shi ba kuma baka yi masa nasiha ba, yawwa ka yi tallansa ne, ka ci masa mutunci cikin jama'a. In dai ana so a gyara mutum, to a tashi a je a yi sallama duk girmansa duk kuma ƙanƙantarsa a cikin mutane. Ko yaro ne saurayi aka ga yana wani abu, karka ce wai dan yaro ne ko dan saurayi ne bai kai girma ba, ka ce ma za ka yi masa haka irin wannan cikin jama'a. Kamar da misali ake, misali mutum ya zo sahun gaba ba shi da hula, ce kai da lafta, wannan shi ma ba taimakonsa ba ne. A bari sai an gama sallah sai a ja shi a hankali da Allah, ka riƙe kaza min, ka riƙe kaza, ka sa sutura mai kyau. Allah yana son in za a zo gabansa kamar yadda ya faɗa, ku bi zinatakum inda kulli masjidin, ku yi ɗauki adonku ku yi amfani da shi a lokacin kowane, ma'ana kowace sallah da za ku yi, haka Allah maɗauki ya faɗa. Sai ka gaya masa irin wannan kalmomin, ka ja shi gefe babu wanda ya ganku, wani ma ya tsammanin ka zagaya ne kana roƙonsa wani abu, saboda yadda kake maganar da tausayi. Yawwa, amma haka gaya wa mutum irin waɗannan abubuwa cikin wato jama'a, to akwai terere a cikinsa. Shine asalin wannan littafi da wannan bawan Allah ya rubuta, to yana cewa wa kana salafu su magabata sun kasance idan aradu nasihata ahadin idan suna so su yi wa wani nasiha wa azuhu sirran to su ne masa wa'azi ne a sirrance wannan ita ce hanyar magabata yawa in kana so ka bi hanyar magabata ka zama mai bin hanyar magabata hanyar sahabbai hanyar tabi'ai to ka zama da wannan hali din da nasiha a sirrance hatta qala ba'dhum har wasu daga cikin su ma suna cewa man wa'aza akahu duk mutumin da yayi wa dan uwansa wa'azi fi ma bainahu wa bainahu da shi wato a tsakanin sa da su biyu kawai fa hiya nasihatu to wannan ita ce nasiha wa man wa'adahu ala ru'usin nasi amma duk mutumin da yayi wa'azantar da yayi wani wa'azi akan wato abin nan gaban mutane a taron jama'a fa inna ma wabbahu to wannan ya ci masa mutunci ne ya zarge shi tawbihi shine ka zargi mutum a cikin jama'a kai tallan sa ka bata masa wato mutuncin sa a cikin jama'a wa tata'ayyanu an-nasihatu liman talaba minka an-nasihata idan mutum ya nemi nasiha a wurin ka to wajibi ne fa na shari'a wajibi ne kai masa nasiha ne idan yazo ya ce ga Allah mallan kai min nasiha min ka ja hankali na akan abu kaza ni ina ganin ina so in zama mutumin kirki amma nayi na gagara yau wannan ya fusge ni shedan ya zuga ni kaza kaza da kaza ina jin zuciyata ba ta da kyau la ilaha illallah ku duba irin duk mutumin da yake wallahi dan Allah yake abun sa za ku ga halin sa yana kama da irin wannan na magabata ne ba ilimu ba mu a zamanin yanzu kowa so yake a ce shine fa kowa kirki kowa so yake a ce shine waliyi baya son a faɗi laifin sa daga an faɗa tashi hankali ya samu ka kwantar da hankalinka kai mai laifi ne ka je ka samu dan uwanka yayi maka nasiha wannan cikar imani ce nuna cewa baka da girman kai na farko nuna cewa kai dan adam ne baka wuce kai kuskure ba in magabata suna kuskure to mu kuma a matsayin wa manzon mu fa sallallahu alaihi wasallam yakan yi kuskure amma Allah madauki baya tabbatar da shi akan kuskure Allah na gyara masa nasa take a wurin aya za ta zo a ce a ba haka ba zunubi kan babu baya zunubi amma yayi wani abu Allah madauki sai me yasa kai mun san ai suratu abasa ko abasa me yasa aka saukar da ita abasa wata walla an ja'ahu al'ama wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana nasiha ga manyan qurayshawa masu kudi yana jan hankalin su sai ga makaho ya zo yana sanya shi sai yayi kokari ya maida hankali kan wadancan mutane yana neman su shiryu shi Allah madauki yake gaya masa wa ma adraka la'allahu yazakka shi wannan da yazo makaho me ya nuna maka laƙila shine ma zai fi shiriya fiye da wadancan kaga wannan wani abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara masa to ina kai da ba annabi ba ba sahabi ba ba tabi'i ba ya kamata ka yadda cewa zaka yi laifi in kai laifin kuma ka nemi ai maka nasiha in ma ba a zo an maka din ba ka nemi a zo a gyara maka zuciya ka ce wani dan Allah kai min wa'azi kai min nasiha zuciyata ta yi sauki naji ni ina da zafin rai naji ni ina da nesa da Allah naji ni bana nafilfili naji bana kaza gabona da in yi azumin nafila na dade dan Allah ka fadakar da ni kai min nasiha ba kullun ka nuna kai ne mai kamala bai sai wa kana salafu idza aradu nasihata ahadin wa abuhu sirran hatta qala ba'dhum wa tata'ayyanu an-nasihatu yace nasiha wajibi ce liman talaba minka an-nasiha ga wanda ya nemi kai masa nasiha qala alayhi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa haqqul muslimi 'ala al-muslim haqqin muslimi akan muslimi 60 guda 6 ne haqqin muslimi akan dan uwansa muslimi guda 6 ne idan ya fadi abubuwa da maganar sallama in ya da kuma in ya kira ka zuwa ga walima in kaga jana'izar sa ka bi da sauransu a ciki kuma sai yace wa idhas tansahaka fansahhu me ma'anar idhas tansaha in ya nemi nasihar ka ko yawa duk inda kaga alifun da sinun da ta'un ya dulla ala me abtalab yana nuni zuwa ga nema ake yawa istansaha ya nemi nasiha nasaha kuma yayi nasiha to idan dan uwanka ya nemi kai masa nasiha to fansah lahu kai masa nasiha wannan hadisi muslim ne shi ma ya rawaito shi to a ƙarshe sai malami yake cewa wal takun nasihatuka li akhika lalle nasihar da zaka yi ma dan uwanka ta zama mahfufatan bishafaqati alillibeta da tausayi shine mahfufa alillibeta da tausayi war ra'fa da jin kai
walmahabba da ƙauna walmawadda da soyayya wa kamalin nushi wa kamalin nushi da kuma cikakkiyar nasiha, ya zama cewa kamala wato nasiha ce kamila ta tattara duk abin da ake so a nasiha, ba'idatan anit tashaffi, nesa da neman rama abu. Kada ya zama cewa ka zo nasiha ne domin ka rama ka huce haushi. Huce haushi shi ake ce mata shaffi, in mutum ya yi maka abu ka zo ka ce sai ka rama sai ka huce haushinka, ai ni ma sai na yi kaza da kaza, ba shi ne a wurin darasinsa ya yi min kaza hadda ya min raddi akan kaza ba, to kai ma sai ka zo ka bude darasi ai kaza da kaza. In mun ka gaya mutane abin da zai hada su da Allah, ya gyara musu zuciya, ya gyara musu halinsu, sai ka zo kana baje kolin raddi akan ƴan uwanka, wani a wurin karatunsa ya ce kaza, to wallahi ai bai isa ba, yaushe aka yi shi, yaushe ya yi karatu, duk wannan baya cikin idon Allah. Ka kyale wannan abun, ka nemi darajar ka abun Allah. In ya ci mutuncinka a wani wuri ya yi ma kaza ya yi ma kaza, to ba gun karatu ne gun ramawa ba, ka je ka same shi kai da shi fitattunku, ka tsaye da shi. Wannan kuma shi ne rashin tsoro, shi ne namiji, ka tunkari mutum ba da faɗa ba amma da abin da ke cikin zuciyarka. Rauni ne a ce sai ka zagaya kana gaya wa wani wane yi min kaza wane yi min kaza, ka yi rauni. Kamata a ce kai da shi ɗin nan ka tunkare shi ka gaya masa wani abun nan ba daidai ba ne. Babban abin da za ka faɗa shi ne saƙon ya isa, in dai ka gaya masa shi ya san daidai ɗin ne ko ba daidai ba ne, to wannan kalmar ita kawai ake so, Allah maɗauki kyauta. To amma ya zama cewa babu hasada, shi ne ce awul hasad ko hasada, awul fadiha ko tona asiri, dukkan a samu wannan a cikin nasihar da za ka yi wa ɗan uwanka, ya zama ka yi ta ne don Allah, don tausayi da soyayya gare shi da sanya gyaru. Wa kullama kanat muhatatan bi dawabiti shari'ati, duk lokacin da nasiha ta zama an kewaye ta da ka'idoji na shari'a, kanat ablagha fi nafsi, to ta fi kaiwa matuƙa a ran mutum, ta shiga zuciyarsa sosai. In ya zama don Allah kai, za ka ga shi kansa mutumin da kai wa nasihar ya fi karba, yana ganin zuciyarka ya san baka godon ka ci masa mutunci ba, yana ganin idanka zan ce yana ganin idanka ya san cewa har zuci da gaske kake yi baka zo domin ka ɓata masa rai ka ci masa mutunci ba. Sai ke cewa wa ashaddu fit ta'siri, kuma tafi tasiri, tafi shiga zuciya. Wa asra fit taghyiri, kuma tafi sauri wajen sa mutum ya gyara halinsa. Amma in ka shigar da cin mutunci da hasada da neman ramuku da tona asiri, to wannan nasihar za ka iya yin shekara da shekaru ba a karɓe ta ba. Ina fata muna fahimtar abin da ke sai ce wala ta taraddad an nasihati ayi shakhsi, kada ka yi taraddudi kai kawo a zuciya da kokonto. Tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra, ake cewa a larabce ko, wato ka misali ka kama hanya za ka je sai ka fasa ka je ka dawo kana ta tunanin in je in masa nasiha ne ko ka in hakura, ni ina ganin ma ba ta da amfani, in an masa ma ba karɓa zai ba, ba a san wanda za a ta karɓu ba. Kila wani da ya yi masa nasihar cin mutunci ya yi, zagi ya yi, hasada ya yi, ya yi masa gorin wata kalma, kai ko da za ka je za ka yi don Allah, za ka faɗa masa abin da zai kwantar masa da hankalinsa, son gyara ne ya kai ka ba son ɓatawa ba, to sai ka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki nasihar nan ya sa a zuciyarsa kuma ya karɓa. Sai ce wala tataraddad, kada ka yi kokonto an nasihati ayi shakhsin, wajen yi wa kowane mutum nasiha. Wala tahqirhu, wala tahqirhu, kada kuma ka wulaƙanta shi, babu wulaƙanci, kar ka je ka wulaƙanta mutum ka ne masa nasiha ko kana zaginsa. Faqad yughayyiru Allahu ahwalahu bi kalimatin yasira, Allah zai iya canza masa halinsa da wasu kalmomi masu sauki. Yansaha qa'iluha ba'da lahazatin, wanda shi wanda ya faɗi kalmomin ma ila ya manta su bayan seconds da ya faɗe su. Kana zuwa ƙila in kai nasiha daga faɗar ma ƙila kai ka manta, amma kalmomin nan duk ƙanƙantar su ba wasu ka tara masa wa'azin ƙasa ba. Akarbakallahu, ya ɗan uwana, ya bawan Allah wani, ya abin da nake ƙauna wani, yanzu ne zai hana ka yi abu kaza, don Allah ka bar abu kaza ɗin, abin nan fa da kake babu alheri cikinsa. Mutane suna kuka da abin da kake musu na cutarwa, sauti da kake ɗaga musu, kaza da kake musu, don Allah ka taimaka.
kowa bana son ka a unguwar nan, kai mutumin kirki ne, kowa na jin dadin zama da kai, amma dan abin nan da kake ba a jin dadin shi. To ko ba mutumin kirkin bane zai ji cewa ashe ana yaban sa a wasu abubuwa a wannan ne ba a so, to sai ku ga bar wannan din. Ko ba haka bane? Shi uslubi hanyar da zaka bi ka ga mutum gaskiya, wallahi babbar riba ce kaga cewa tafi sauri ka sa son ka ma tukuna a cikin zuciyarsa na farko kenan, sai ji yana son ka, yana kaunar ka, yaji cewa wannan mutumin wallahi ba dan ya ci min mutunci yazo ba. To amma idan wai sai yadda kake so kai za a karba da zagi da cin mutunci, ba ni ne nema kaza ba, yanzu kai a unguwar nan har ma ka isa kai, to wannan baka yi nasiha ba, ka nuna masa matsayinka ne, shi kuma ba matsayinka yake so ya sani ba, la'alla ya sani tuntuni, in kana da shi ba kai za ka gaya masa ba. Ina fata mun fahimci wannan. Allah ya taimake mu ya sa mu iya tankofe zuciyarmu, ba rauni ba ne fa a ce ka tausasa zuciyarka ka roƙi mutumin da ka fi shi da shekaru da ilimi da kuɗi da matsayi, amma sai a ga cewa ka zo kana roƙonsa, kana tausayi, kana rarran kofawa, ba dan komai ba sai so kake ya karɓi kalmarka domin ya gyaru ya zama mutumin kirki. Haka manzonmu sallallahu alaihi wasallama yake yi shi da sahabbansa, yau ku ji ya yabi wannan, yau yabi wannan. Kaɗan daga cikin sahabbai wanda yake yana da sunansa da muka san shi a cikin littafai, wanda baka ga wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wani hali nasa mai kyau ba, ko ba haka bane? To shi haka yake zama da sahabbai, yau sai wane ya fi kaza, wane kuma ya fi kaza. Mu'adh ibn Jabal shi ne ya fi kowa sanin ilimin halal da haram, wanda ya fi kowa ilimin fara'id wato sanin gado Zaid ibn Thabit, wanda ya san kaza shine kaza, wanda ya iya alƙalanci Ali ibn Abi Talib, wanda ya iya kaza Aminu hadhihi al-umma Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kaga haka yake sahabban, kowa sai ya ji yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba wato jagoranci na dole kawai ku bi ni, ba abinda za ku fahimta sai abinda na fahimta, tilas ne abu, ba da haka ake jan mutane ba. In kana son mutane wato su bi abinda kake yi, wato to ka tausasa musu harshenka da mu'amalarka ta zama mai kyau, sai ya zama cewa sun karɓi abinda kake kira zuwa gare shi. Shi faqad yughayyirullahu ahwalahu bi kalimatin yasira, Allah zai iya canza masa halinsa da kalmomi kaɗan da ka ambata. Yansaha qa'iluha ba'da lahazatin, kai da ka faɗa ɗin wato kai mai faɗin ka manta su ma bayan ɗan wani lokaci, ɗan wani lokaci kaɗan. Walakin lisidqi qa'iliha, amma duk ƙanƙantan kalmomin nan to saboda gaskiyar wanda ya faɗi kalmar, yusbihu laha dawiyun, sai zama tana da wani amsa amu fi fuadi akhika, a cikin wato kwakwalwar dan uwanka. In ka je kai masa nasihan nan kasancewar da ikhlasi kai da zuciya dai kai, sai kaga Allah madaukaki ya shigar da wannan wato nasiha har zuwa zuci a cikin wannan bawan Allah a zuciyarsa. Muna roƙon Allah madaukaki ya bamu iya nasiha, ya kuma bamu juriya da haƙuri da juna, sannan kuma ya ƙara kimsa mana fahimtar abin da za mu yi al'umman mu gaba daya ta gyaru. Saboda fa'ida na kawo mana wasu ka'idoji ko in ce ladubba guda shida da malamai suka faɗa musamman a waɗannan littafai, mutum ya so zai iya rubutawa don fa'ida. Nuqat din ne akwai sharhi mai yawa a kansu, amma na faɗo su ne kawai ɗaiɗaiɗaiɗai don mutum ya ji su ne ladubban yin nasiha ga wanda kake so kai masa nasiha. Ladabi na farko, an yi qasada biha wajhullah, ya zama nasihan nan abinda ya tunkuɗo ka kayi ta shine neman lada a gun Allah, ma'ana don Allah za ka yi. Wannan kalmar mun sha jinta, duk mun iya wa'azi a kanta, a yi don Allah, don Allah mu riƙa yin abu don Allah. To amma a aikace da yawa ba mu fahimce ta ba. Abinda ake nufi da ita shine alba'if, abinda zai taso da kai ya ziga ka ya jawo ka ka aikata abu kaza, shine neman lada a gun Allah. Kaga in wannan ne to babu neman ramuwa ko a ciki, babu cin mutunci, babu zagi. Baka zo dama domin a ga ka fi shi ilimi ba, ka hango yana abin da ba daidai bane. La'alla kuma abin ma da yake akwai wani abu na ijtihadi da zai shiga. Sau da yawa wasu mutanen suna son su zo su yi nasiha, amma kuma su ne suka fahimci wannan halin da mutumin ke kai kuskure ne, shi bai fahimci wannan abin cewa kuskure ba ne. la'alla mas'ala ce ta ijtihadi, yana da dalilin sa da yasa yake haka. To zuwa gun sa shine zai sa kai ma ka san dalilin, la'alla in kuskure ne kai kake kai sai ka zama cewa ya gaya maka dalilin sa daga rana sai ka daina zargin sa. Amma idan baka je ka same shi din nan ba, to ka toshe kofar ya gyaru, ka kuma toshe kofar kai din ka san hakikanin gaskiyar haka ko mu kan daidai, sai ka rayu gaba ɗayan rayuwar ka ne masa mummunan zato. Mun fahimci wannan? Ashe tinkarar juna din nan ba karamar hanya ba ce da za ta sa abubuwa su magani, domin wasu abubuwan ba na kuru-kuru ba ne a matsayin laifi, ijtihadin ka ne ya sa kai ka fahimci cewa kuskure. To ashe zuwan da za ka yi ka same shi shi zai sa sau nawa ake yin irin wannan, sai ka ga mutum ya yi laifi a ganinka laifi ne, sai ka yawo kai ta faɗa cewa ni kuwa wani abin da ke nan bai dace ba, sai wata ran ka bugi kirji dai ka ce bari in je in daure in same shi, kana zuwa ka same shi sai bayyana maka abu, sai ka ji kunya tun abun za ka ce kai amma fa gaskiya ban kyauta maka ba, wallahi da tuntun na zo na nemi bayanin nan da ban faɗi wancan abun da faɗa ba, ana yin wannan ko ba a yi? To don Allah kafin a ce ka je ka gaya wa mutum ɗaya na ya gaya wa mutum biyu sun gaya wa mutum uku, gari duk ya ji laifin wane, to sai ka fara zuwa ka same shi. Ni abin nan da ka faɗa na kasa fahimtarsa, ni abuna laifi ne a fahimta ta fi ba daidai ka fahimta ba, sai gaya maka a ni abin da yasa nace kaza shine da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, a lokacin kila ka fahimta kike ce to amma ko gaskiya an haka ne muna kan kuskure, ni ban fahimta ba har na gaya ma mutane. To da muna tunkarar juna wasu abubuwan ba za a same su ba. To na farko dai zama don Allah za ka fita, ba don ka je ka ci masa mutunci ba, ba don ka je ka nuna ka fi shi ilimi ko ka fi shi daraja ko ka fi shi ɗaukaka a cikin mutane ba. Abu na biyu, Allah yuqsad at-tashhir, kada kai nasihan nan da nufin shahara maganar ya hada ta kowa ya ji. Yawwa, ba manufarka ita ce kowa ya ji cewa wane yana kan kuskure ba. Kaga idan haka ne ashe ba za ka zo ka same shi wato kai kadai ba, da sai ka je ka hau munbari fu sai ka ga kowa da kowa. Ina misali da munbari ne ba wai dan wani abu ba, ko ka iya zuwa wato mazaunin mutane inda suke hutawa a ce ka tallata mutum, wannan duk ba daidai bane, ya zama asalin abin da yasa ka zo kai nasihan nan don Allah ne, don neman mutumin nan ya gyaru ya bar halin da yake marar kyau, ko ya bar hanyar da yake bi mai kyau marar kyau ya koma hanya mai kyau, ya bar bid'arsa ya koma sunna, ya bar sata ya koma mutumin kirki, ya bar zina ya bar kaza ya bar kaza ya koma mutumin kirki da za a yi alfahari da shi. Abu na uku, an yakuna nushu fi sirri, ya zama nasiha da za ka yi a sirri za ka yi ta, sirri za ka zo ka samu mutum kai masa, ko ka rubuta masa wasiƙa, ka rubuta cewa ni ko abin nan da kaza da kaza da kaza din nan a fahimta ta ba daidai bane, da an daina da an yi kaza da an yi kaza. Na hudu, an yakuna bilutfin wa adabin wa rifqin, ya zama kai da tausasawa da kuma wato ladabi, nan ladabi koda kai ne babba kana so ka gyara mutum, to ladabi shine karka ci masa mutunci, karka nuna ɗaukaka a kansa la ta ta'ala alaihi, yawa wa rifqin da kuma tausasawa duk ma'anar su ɗaya. Abu na biyar, adamul ilzami, karka tilasta shi akan ɗauka, wannan abun yana da muhimmanci, karka ce sau nawa ina nasihan nan ka ki ɗauka, nasihara ita ce kalmar da zaka faɗa, amma ba tilas ka ganshi washe gari ko kana yin nasiha yanzu bayan minti biyar ka ga in ya tashi ya daina wannan abun ba, karka ɗora ma kanka wannan aiki, kai mai faɗa ne, mai annabawancin suka faɗa cikin abin da muka ji, uballighukum mai risalati rabbi, isar da saƙo ne, to kai ka isar da saƙo, ba a ce sai ka lazumta mutane sai sun bi ba, har annabi musallallahu alaihi wasallam mai Allah madauki ya gaya masa lasta alaihim bi musaitir, kai ba mai sai tsara ne a kansu mai tilastawa sai sun bi abin da kake faɗa ba, magana tilasti babu. Dan adam yana da ra'ayinsa, dan adam yana da yancin ya tunani hagu ya tunani dama ya ga abin da ya fi masa, don haka kai ka gaya masa yadda zai gamsu, duk dan adam da ka bi shi ta hanyar gamsar da shi ra'ayi zaka ga ya fi daukar abin da kake so, amma in ka bi shi ta hanyar gatsarsa da tinasti da dole sai yayi abin da kake so, to a lokacin ne kuma zai botsare maka isi maka kai waye ai baka isa ba, to amma kai kokari shi din ya gamsu cewa kai din a daidai kake, shi din ya gamsu cewa hanyar da kake so ka kira shi ita ce daidai. Allah mu dake kara mana fahimtar yadda zamu yi mu'amala. Abu na shida kuma shine na ƙarshe, ikhtiyarul waqtil munasib, zaben lokacin da ya dace. Kana so kai mutum nasiha yayi laifi, to in atake a lokacin yayi ilirinsa a bace yake, hankalinsa ya tashi, wani ya bata masa rai, to karka ce zaka tunkare shi a lokacin, kyale shi sai ya koma gida. Ya shiga gida ya zauna ya natsu kila ma bayan kwana biyu, sai a zo ai sallama, assalamu alaikum rasulullah, gashi dama mun da zo mu gaisa ne, gashi kila ma inda wata kyauta ka je masa da ita. Wannan ma halatta yar kyauta da zaka iya saya ka tafi masa da ita, kaje misali kun gaisa sai ka bashi, sai ka ce dama abu kaza ne ya kawo ni don Allah kaza da kaza, ban ce wai dole bane, ina faɗa ne daga cikin dabarun da zasu iya taimaka maka ya share komai tsakaninka da shi na zuciya, kuma ya karɓi abin da kake so, har wannan zaka iya yi. To Allah maɗauki kyauta, don haka ka zaɓi duk lokacin da ya dace, karka je masa a lokacin da bai dace ba. Wannan su ne ladubba guda shida da malami suka ambata na nasiha. Ɗaliban ilimi don fa'ida ko iya rubuta littafan ko da guda uku ne da za su yi muku amfani a fagen yaya ake nasiha, ya za ka yi wa mutum nasiha. Akwai littafin Ibn Hazmin, yana da littafi mai kyau a wannan ɓangaren, sunansa Al-Akhlaq wa As-Siyar, yawa mai kyau ne na Ibn Hazmin akan wannan harka ta yin nasiha. Akwai kuma Al-Farq bainan nasiha wa ta'yir, nawa ne, na Ibn Rajab wanda muka faɗa dazu, sannan kuma da Jami'ul Ulum wal Hikam, shi ma littafi abin nan sharhin hadithin addinin nasiha, zaka ga waɗannan ladubba da ka'idoji da yadda mutum zai fa'idanta. Da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci da musulmi, kuma ya ƙara mana zuciya wadda take karɓar gyara, kuma ya kimsa mana yadda za mu gyara junanmu da nasiha mai kyau. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, ya ƙara fahimtar da mu addininsa. Ina jan hankalinmu a ƙarshe bayan wannan karatu cewa yanayi da za mu shiga yau insha Allah na harkar zaɓuɓɓuka da za a yi, ina jan hankalinmu don Allah mu samu kwanciyar hankali, mu samu natsuwa, kuma ya zama cewa ba za a yi amfani da mu wajen yin abin da yake ba daidai ba ne. Kowane ɗan adam abin da ya mallaka damar da yake da ita wajen me zai yi ko me wa zai zaɓa tana koma zuwa gare shi, ya yi tunaninsa a matsayin mutum, a matsayinsa na balagagge da ya san me zai yi, ya yi shawararsa kuma ya je abin da ya dace. Kada ya a yadda a yi wani abu na tashin hankali, ba zai mana amfani ba. Na san babu zaton cewa akwai wani abu na tashin hankali da zai faru, to amma mun sani a zamanin da muke ciki tashin hankali kintso shi ake yi wani lokaci daga wani wuri daga waje, ba don komai ba, don a yi amfani da irin wannan hali da muke ciki na zaman lafiya, muna zama muna karatu, muna zama muna sallah yadda muke so, muna bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin ya damu wasu mutanen a wata duniyar can a wani wuri ku ba ku sani ba. Kuma duk lokacin da aka sami wata ƴar dama da za su haifar mana da tashin hankali, to ba za su batta ba. Daga cikin damammakin da suke samu shine harkar zabe din nan, tunda an riga an rarraba hankalin mutane gurgudan jam'iyoyi, gurgudan mutane, wannan na bin wancan, wannan na bin wancan, wannan na bin kungiya kaza, wannan na bin jam'iyya kaza. To ka zama kai bawan Allah, jama'ar da za su yi maka aikin kirkin da ka gamsu da shi su kake so, ba kallon jam'iyya kaza ne ko jam'iyya kaza ba. Kai amfani da hankalinka, ba mai sai maka wane za ka yi, amma kai amfani da hankalinka da ka san me za ka yi, kuma ka yi abin da ɗan adam musulmi zai yi na alheri, ba tare da cin mutuncin kowa ba, babu zagi, kuma kar amfani da kai a cin mutuncin wani. Muna fatan Allah maɗaukaki ya sa waɗannan abubuwa a fara su yadda za su faru nan insha Allah, daga farko wannan sati da mai zuwa da na samansa, a yi abin da za a yi lafiya, a ƙare mu koma mu ci gaba da zaman mu lafiya. Wanda Allah maɗaukaki ya bashi, Allah maɗaukaki ya sa yi mana aikin alheri. Wanda kuma bai samu ba, Allah ya sa haƙuri a zuciyarsa da imani da ƙaddara, ya zama cewa ba zai nemi amfani da tashin hankalin jama'a domin bukatar sa bata biya ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kwantar mana da hankali, ya tsare mana kowace fitina da wanda muka santa, da wanda muke tsammani, da wanda ba ma tsammani. Allah ya yi mana lutufi da fitinun da ake tsarowa, da wanda aka tsara su a wani riba musan su ba, Allah ya hana su aiki. Allah madaukaki ya tabbatar mana kasar mu ta zauna lafiya a dinke kasa guda daya. Abin da ke faruwa a wasu kasashe, su Ivory Coast ku duba ku ga yanzu, sakamakon irin wannan abu ne. An yi zabe wanda yake kai ya ce ba zai bari ba, wanda ya ci duniya ta nuna shi ya ci, aka go yanzu abin ya koma harkar makami, ana ta kashe kashe, abin yana nema ya koma musulmi da ba musulmi ba. Kun ga waɗannan abubuwa, dama shi yasa ba a san tashin hankali ko me ye sababin sa. In sababin ya samu, to yanzu nan za ka ga abun ya juya ba yadda kuke tsammanin zai tafi ba. Su masu san abun ya faru su za su engineering yadda suke so ya faru, ku kuma ba ku sani ba, kawai sai a buga ku sai a ce to ko musulmi da ma musulmi ba, kafiri da kaza da kaza, sai a je a fara yaƙe yaƙe a karkashe al'umma. Kuma waɗanda ake kashewa din nan mafi yawa ku ne da kuke zaɓan, ba wanda ake zaɓa ba. Ko ba haka bane? Da haka kar ku bari don Allah ya amfani da hankalinku da neman abin duniya a sa ka zagi wani ko a sa ka ci masa mutunci. Ba abin da ya haɗa ka da wani ya zo ya ziga ka ko ya baka kuɗi don ka zagi wani ko ka ci masa mutunci. Shi da yake son a zaɓe shi ya bayyana wa mutane abin da zai yi. In mutane sun gamsu da shi, sun yarda da abin da yake faɗa, sai su zaɓe shi. Su da mutane, shi da mutane, ko ba haka ba? Kai kar ka bari ai amfani da kai a matsayin ɗan daba, a matsayin mai zagin wani, ka zo kana fushi da fushin wani, shi kuma a can ƙila ma suna shirinsu. Sai wanda ya ci ɗin ya zo ya jawo wanda bai cin ba su zo kuma suna tafiya tare, bayan kai ka zagi wancan a madadin wancan. Ko ba haka bane? Da Allah kar ku bari mu faɗa abin da ba zai mana amfani ba. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya bar mu kanmu a haɗe, ya kuma kawar mana duk wata fitina da za ta iya lalata mana tafiyarmu da kuma haɗin kanmu da kuma tabbatar mu akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad.